الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ساكة سادوا وأن مسلا فيم البركة مسلا شمر جاي الهجي محمد زكري mazaf a wannan unguwa ta kofar ruwa da ke cikin birnin Kano. A wannan rana ta Alhamis 19 ga watan 6 shekara 1444, wanda ya yi daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2023. Idan ba manta ba, a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka, suratul Ankabut. Mun kawo ƙarshen aya mai namba ta 18. A yau kuma za mu tashi farkon aya ta 19. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduh. Inna dhalika 'ala Allahi yaseer. الله ينشئ النشاة الآخرة إن الله بشيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
Ubangiji madaukakin sarki ya ce, awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu. Shin ba su gani ba yadda Ubangiji madaukakin sarki yake farar da halitta, yadda Ubangiji madaukakin sarki yake kagar halittu bayan da ba su kasance komai ba sai ya farar da su, thumma yu'iduhu, sannan kuma ya komar da su. Inna zalika 'ala Allahi yaseer, haqiqa hakan mai sauki ne a wajen Ubangiji madaukakin sarki. To sai Allah ya ce, qul siru fil ardi, ka ce ku yi tafiya a ban ƙasa. Fanzuru kaifa bada al-khalq, ku ga yadda Ubangiji madaukakin sarki ya farar da halitta. Thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah, sannan kuma Ubangiji madaukakin sarki yana kuma yin wata kagar bayan ta farko. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir, haqiqa Allah ta'ala sai iko ne akan kowane abu. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Ubangiji madaukakin sarki yana yin azaba ga wanda ya so, sannan kuma yana yin jin kai ga wanda ya so. Wa ilaihi tuqlabun, zuwa gare shi ne ake komar da ku. A nan wajen Ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari ne game da Annabi Ibrahim alayhi salam, cewa Annabi Ibrahim ya yi kokari wajen shiryar da mutanansa ta hanyar yi musu bayani, ta hanyar bayyana musu abubuwa wanda za su taimake su wajen su fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta, wajen su fahimci cewa Allah ta'ala ya cancanta abauta masa, shi kadai babu kuma wanda ya cancanci a sanya shi abokin tarayya tare da Ubangiji madaukakin sarki a cikin bautarsa. To shi ne sai yake buga musu misalai, yake gaya musu misali na abin da za su iya fahimta a karan kawunansu su dubi kansu, mana ai za su fahimci cewa lallai akwai wanda ya halicce su bayan da sun kasance babu, bayan da sun kasance babu su kuma sai Ubangiji ya samar da su, da ya samar da su din kuma sai suka zama ga sunan tun suna ƙanana har suka girma, suka zama mutane ne masu ji masu gani. To wanda ya kirkire su a karan farko bayan da babu su, ai za mu fahimci cewa lallai yana da iko ya iya komar da su zuwa gare shi, ma'ana zai kashe su, sannan idan ya kashe su kuma yana da ikon ya ƙara tashin su domin yin ƙuƙuba gare su sakamakon kangarewa. Waɗanda suka yi ɗa'a kuma ya tashe su domin ya ba su sakamako na abin da suka yi na yin ɗa'a gare shi. Saboda haka to shi ne a nan Ubangiji ya ce da su, awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu. Shin ba su gani ba yadda Ubangiji madaukakin sarki yake farar da halitta, bayan da ta kasance babu komai wanda yake dama kowa kamar yadda ya sani da mutane sun kasance babu su kowane mutumi yana da farko farkonsa tana da farko kuma yana da ƙarshe ƙarshen nan nasa tana da ƙarshe in banda Allah subhanahu wata'ala huwal awwalu wa laysa qablahu shay'un wa huwal akhir wa laysa ba'dahu shay' ubangiji shine na farko kafin sa babu komai kuma shine na ƙarshen da bayan sa babu komai saboda haka dai mutane da can kowa ya kasance babu shi babu kowa ubangiji ya barar da mutane a san da ya ga dama wanda wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna cikar iko na Allah ta'ala wanda suke nuna cikar mulkin sa domin ya zamana ya farar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma sannan ya zamana cewa yana gudanar da abin da ya ga dama akan waɗannan halittu din shine sai mu ga wani mutumin Allah ya bashi lafiya wani kuma Allah ya bashi rashin lafiya wani Allah ya bashi dukiya wani kuma ba a bashi ba wani sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi haihuwa wani sai Allah ta'ala ya hana shi mutane daban-daban suna rayuwa a yanayika mabambanta juna amma ba mu taba gani wani ya zo ya ce yanzu da Allah ya yi ka a matsayin talaka ni ban yadda ba mu ga ana jayayya ba taba yin wannan ba kuma ba za a yi ba saboda Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta abota masa shi ne wanda ya gudanar da abin da ya ga dama a cikin halittun nasa shi yasa abin da Allah ya baka ba yadda za ka yi idan da za ka kewaye duniyar nan kana ta nema to idan Allah bai kaddara za ka samu abin ba za ka samu ba shi yasa yake cewa a ka sani cewa haƙiƙa annama akhdaka lam yakun liyusibaka wama asabaka lam yakun liyukhtiaka ka sani cewa haƙiƙa abinda ya kubuce maka to dama can ubangiji bai tsara zai same ka ba arziki ne Allah ya yi ba za ka yi shi ba to ko da za ka tare a kasuwa ka koma kwana a can ba za ka yi arziki ba hakan Allah ta'ala ya ce za ka yi arziki ko za ka siyar da duk abinda ka mallaka kai ta bayarwa kai ta bayarwa sai ubangiji ya ta dawo maka riki saboda Allah ya ga daman ka yi arziki din saboda haka anan sai Allah ta'ala yake ba mu labarin yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake nuna wa mutanen nan su dubi kawunan su mana kowa ya kalli kansa ya kalli sauran al'umma ai zaka ga cewa kai a karan kanka ka san da lokacin da ba a haifuwa na ba daga baya kuma kaga an haife shi to wannan bai ishe ka darasi ba bai isa ka gane cewa akwai wanda yasa aka haife shi ba wanda da bai ga dama ba za a haife shi ba a daidai wannan lokaci sannan yace kuma thumma yu'idu Allah ta'ala shine wanda yake kagar halitta a karan farko kamar yadda muka yi bayani sai a haifi mutane sannan kuma mutanen nan sai Allah ta'ala ya sanya musu lokaci akwai lokacin da zai zo wanda kowane mutumi zai mutu kowane akwai lokacin sa wanda idan wannan lokacin yayi babu wanda zai jinkirta ma walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha da dai ubangiji madaukakin sarki baya jinkirta warai idan lokacin ta yayi to wannan kowa ya san da shi to su waɗanda ba musulmai ba sai suke ganin kawai idan aka mutu an mutu sai suke ganin cewa duk wanda ya mutu shikenan tasa ta kare ba wani abu da zai kara faruwa duk abin da ake ba da labari na za a yi hukuma za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai suke ganin ba haka bane sai suke ganin cewa kawai iya abin da ya faru a rayuwarka ta duniya shi kadai ne bayan ka mutu kuma shikenan da wanda yayi imani da wanda ya kangare shikenan iya duniyar nan ce shine sai annabi Ibrahim yake nuna musu cewa lalle Allah ta'ala zai dawo da mutanen zai dawo da su kuma za su fahimci wannan ne idan suka dubi su ma da babu su Allah ya halicce su to dan ubangiji ya dawo da su bayan ya kace su ai wannan ba komai bane shine Allah yace inna zalika 'ala Allahi yasir haqiqa wannan mai sauki ne a wajen ubangiji madaukakin sarki wanda ya halicce ka da bayan babu kai ai zamu ga cewa ba komai bane idan ya dawo da kai bayan ya kace ka din domin kirkira a karan farko idan da akwai abin da zai zama mai wahala a wajen ubangiji to da wannan zai zama shine mai wahala to tunda wannan bai zama komai ba a wajen sa subhanahu wataala to dan ya kuma dawo da su a karo na biyu babu komai mai wannan zai ɗebe su zuwa gare shi wannan sai ya sa su fahimci cewa a ce akwai wata rayuwa bayan wannan kenan a ce kenan idan mutum yayi kangara bai ci bulis ba akwai wani abu da zai faru a wacce rayuwa ta biyu a ce idan mutum yayi da'a bai yi wannan da'ar a banza ba akwai wani sakamako da za a bashi a rayuwa ta biyu duk mutumin da ya kangare yake tunanin ya ci bulis ya sani ubangiji madaukakin sarki zai umarci gabansa domin su bayar da shaida akan abubuwan da suka aikata hannunka yawma tashadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arduluhum bima kanu ya'malun ubangiji yace a wannan yini wanda yake wato ainihin harasansu da hannayensu da kafafuwansu za su bayar da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa mutum zai ce shi bai yi kaza ba sai bakinsa ya karyata shi ya ce ai nayi kaza ya ce shi bai aikata kaza da hannunsa ba hannu ya ce a haƙƙin nan da ake tumarsa ya ci ni na ɗauko kafarsa take ni ce na kai shi aka je akai kaza ubangiji ya fi ka sanin me ya faru kuma su gaban nan da suka aikata a lokacin ba za su baka hadin kai wajen aikata abin da kake so ba kuma koda ya zama na a lokacin da kake aikata wannan laifin kana yi ne domin su ji dadi kana yi ne domin ka faranta wa zuciyarka ka faranta wa gaban naka wannan ba zai hana su bayar da shaida akan ka a ranar alkiyama ba sai zama duk ka sha wahala kai din yadda zakai wajen ka ji dadi wajen kai hutu kai duk abin da zakai amma kuma sai zama jikin nan da ka ba hutu shine zai tona maka asiri a wajen ubangiji madaukakin sarki saboda haka wannan sai yasa mutane sai a shiga taitayi wannan sai yasa mutane su shiga taitayin su wajen su manta da duk wani jin dadin duniya zama menene a gaban mutane shine abin da za a samu yardar Allah subhanahu wataala duk duniyar nan ba wani abu bace illa wani jin dadi ne nan dan lokaci idan lokacin karewa wannan jin dadin yayi zai kare duk yadda za a yi za mu ga cewa akwai mutumin da zaka ga yana rayi yana da dukiya amma kuma gashi bai mutu ba yana rayi amma yana rashin lafiyar da ba zai iya cin abinci ba sai ai ba zai ba abin da zai iya ci sai dai a ce masa karin ruwa saboda abincin da aka tanada masa ya ci ya kare daga nan ba zai ci komai ba sai ya je lahira in zai ci wahala sai ya ci a can saboda haka wannan sai yasa mutane sai mu fahimci cewa ashe duniyar ba komai bace kar mu biye tun a duniyar ma ubangiji zai iya dakatar mana da abinda muka sha wahala muka samu dukiya muke so mu aikata shi ubangiji zai iya dakatar da shi mu kasa aikatawa saboda haka sai wannan yasa mu ba Allah subhanahu wataala wannan yasa mu ji tsoron sa to sai ubangiji madaukakin sarki yace kul siru fil ardi kace da su ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa bada al khalq sai ku ga yadda ubangiji madaukakin sarki ya farar da halitta idan ku yi tafiya a ban kasa Hausawa suna cewa tafiya mabudin ilimi in kai tafiya zaka ga abubuwa kala kala mutane su a karan kansu na mutane zaka ga mutane iri daban-daban zaka ga kuma halittun da Allah subhanahu wataala yake kala daban-daban zaka ga kasa yadda Allah ta'ala ya shimfida ta ya kafa duwatsu akan ta gata nan kana tafiya akan ta ba ta yin tangal-tangal da kai balle ta fadi balle ta kifa da kai a hannu guda kuma zaka ji labarin wasu mutanen wanda ubangiji yayi nufin yin azaba gare su yasa kasa ta rufta da su mun san labarin Karuna yadda ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa ya sa shi ya rufta cikin kasa da shi da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka to sai ka ga wannan an baka labari kai ma a rayuwarka ka ji labarin kana rayu ga wasu wani gari an yi girgirar kasa wasu gidaje sun fada wasu motoci wasu mutane duk sun halaka amma kai sai ka ga shi kana tafiya a ban kasa din ba abin da ya dame ka cikin kwanciyar hankali kuma kana sabawa Allah akan wannan kasa din wanda da ya ga dama sai maka hukuma da ita duk wannan sai ishe ka wa'azi sai ka ga sai ka ƙara sallamawa da ikon Allah ashe ubangiji ya wuce duk yadda nake tunani tunda gashi ya zama kasar ita ce gata nan tashin kudi daga nan har zuwa garin da aka yi musu gigiyar kasa amma iya nan abin ya shafa ni kuma nan bai shafa ba inda kana karanta ikon Allah subhanahu wataala wannan sai ƙara maka imani ka dubi ababen da ubangiji madaukakin sarki ya halitta ka dubi duwatsu yadda zaka ga katin dutse nan yana tsaye baya motsawa da Allah zai ga dama da sai turo shi zo ya daddan nemi mutu ga baki daya duk wannan sai yasa mu ƙara tsoron Allah subhanahu wataala wannan sai yasa mutane abinda ake aikatawa na laifi sai a daina kuma duk ba sai da duwatsu ba ba sai da kasa ba sai da komai ban Allah ya ga dama ma kawai sai a wayi gari mu ga mutu duk ubangiji ya kyale mu wannan ba komai yake nuna ba yana nuna yana aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama to idan mun mutu a lokacin da ya ga dama ashe zai iya kuma tasamu a lokacin da ya ga dama thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah saboda haka wannan sai yasa mutum sai ya gano to fa tashin al-qiyama gaskiya ne kenan inda dai gashi waɗannan abubuwan gabaki ɗaya din mun gansu mun ga an farar da su ubangiji ya kirkire su a lokacin da ya ga dama to saboda haka mu ma za mu mutu mun gani ana mutuwa kaga babba ya mutu kaga tsoho ya mutu kaga matashi ya mutu kaga jariri ma ya mutu wani ma an haife shi babu ran gabaki ɗaya duk wannan ya sa ba a kokonto akan cewa za a mutu amma me zai faru bayan mutuwa shin za a kuma tashi to shine idan ka dubi waɗannan da ubangiji madaukakin sarki ya halitta sai ka gano cewa lallai ashe akwai wannan rayuwa ta bayan mutuwa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake farar da halitta sannan kuma ya kuma dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi wannan ma yafi komai sauki a wajen ubangiji madaukakin sarki tare da cewa ba wani abu mai wahala a wajen Allah duk innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma ubangiji yana so mutane su fahimci cewa idan na iya kirkirar teburin nan bayan da babu shi babu komai nasa to dan a rushe shi in kuma tashin wani ba komai bane shine abinda ubangiji yake so ya kusanto da shi zuwa ga fahimtar mutane domin su mutane abubuwa da yawa ba za ka gane ba sai an yi maka bayani. Wani mutumin zai ga cewa mu a wajenmu mai wahala ne, to sai Ubangiji ya nuna maka to kai ma da abubuwa suke da wahala a wajenka kake iya dawo da wani abu bayan an rasa shi. Balle kuma Ubangijin da ya halicce ka ya baka fikira, ya baka dabara da basirar da za ka iya kirkirar abubuwa. To inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Allah ta'ala mai iko ne akan kowane abu. Anan sai Ubangiji ya cika wannan aya da cewa shi mai iko ne akan komai, dan a nuna mana wannan abubuwan duk Allah ta'ala zai iya. A ayar baya sai Ubangiji ya cika ta da inna zalika ala Allahi yasir, hakika wannan mai sauki ne wajen Allah ta'ala, dan mutun ya fahimci cewa lalle gaskiya ne Ubangijin zai iya, kuma mutun ya fahimci cewa tunda Allah ta'ala ya ce zai iya, ya ce mai sauki ne a wajen sa kuma yace zai yi, to Allah ta'ala baya saba alƙawari. To shi yasa anan sai Allah ta'ala ya ce to hakika shi mai iko ne akan kowane abu, ba abin da zai gagare shi kenan, kuma yace zai yi to kun ga zai yi kenan. Ubangiji baya saba alƙawari kwata kwata daidai da ƙwayar zarra. To tunda Allah ya gaya mana zai yi, to sai mu yi imani da wannan, sai mu gaggata. Ta yaya za mu gaggata? Shine sai mu aikata abin da za mu samu mafita. Wani zai zama ya yi imani akwai tashin alƙiyama, akwai kaza, akwai kaza, duk ya sani, shi ma zai baka labari. Amma idan ka dubi ayyukansa sai kaga kamar ya manta da za a yi tashin alƙiyama ɗin, sai ka kamar bai yadda za a yi ba, sai kaga kamar yana ganin cewa ko akwai wata dabara da zai iya samu ranar alƙiyama ɗin. Bayan Ubangiji ya ba da labarin yadda ranar alƙiyama za ta kasance, yawma tazalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid. Ubangiji madaukakin sarki yace a wannan yini wanda kowace mai shayarwa za ta jefar da abin da take shayarwa, kowace mai ciki za ta haifi abin da take ciki, take yace cikinta. Mutane za su ringa layi suna maye kamar sun sha abin maye amma ba su sha abin maye din ba, saboda tsananin azabar Allah subhanahu wata'ala ne. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Ubangiji sai a wannan yini wanda yake wato ainihin mutum zai gujewa mahaifinsa, zai gujewa dan uwansa, zai gujewa mahaifinsa da mahaifiyarsa, kowa duka waye ku kowa kusanci da kai ne, iyayenka su ne mafi kusanci da kai, da su da abin da ka haifa. To a can an gaya mana cewa mahaifiya wanda tafi kowa tausayi, saboda tsabar tausayi irin na mahaifiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga wa sahabbai misali da yadda Ubangiji yake jin kambayinsa, ya buga musu da mahaifiya. Aka zo da wata mata a cikin waɗanda aka kamo su a daga yaƙi, saboda haka da aka zo da ita sai ga ɗanta ta gani, da ta ga wannan ɗa ta yi wuf, ta ɗauki wannan ɗan ta rungume shi, ta kama shayar da shi saboda jin tausayi. Anan kowa zai fahimci irin yadda ta ji daɗin ganin ɗan nata, kowa zai fahimci irin yadda ta ji tausayin ɗannan nata. Tunaninta shine yunwa yake ji, saboda haka bari in yi gaggawa fara shayar da shi. Duk suka fahimci wannan, sahabbai kowa ya gani kuma ya fahimta. Sai manzon Allah ya ce da su to Allah ta'ala ya fi wannan matar tausayin halittarsa, mana yadda Allah yake tausayin bayinsa ya fi yadda wannan matar take tausayin ɗanta. To amma sai aka ce ita ce wadda tana shayar da shi za ta jefar da shi ta gudu ta bashi, ita ce wadda tana haifarsa za ta tafi ta kyale shi, ba ta shi take ba, tana da abin da ya dame ta a wannan lokaci. Ashe kenan akwai tashin hankali mai girma wanda za a samu a ranar alƙiyama ɗin. To yaya za mu tsira daga wannan? Shi daɗin musulunci kenan, aka gaya ma za a yi kaza, sai a ce maka ga mafita. Shi kenan sai mu bi Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji so yake mu aikata aikin ƙwari ya bamu aljanna, ba wai don za mu amfanar da shi da komai ba, ba abin da za mu ƙara wa Allah. Da ce dukanmu za mu lalace, mu zama mutanen banza, mafi lalacewa mutane, wannan ba zai ragar da Ubangiji komai ba. Da ce za mu zama mutanen kirki gabaki ɗaya, nan ma ba za mu ƙara masa komai ba. Mu ne wanda ɗa'ar za ta taimake mu, mu ne wanda kangarar za ta cuce mu. Saboda haka Ubangiji maɗaukacin sarki yana son mu da alkhairi ne, shi yasa ya yi mana tanadi na ni'imomi kala-kala. Aka mana bayani ga hanyoyin da in ka bi su za ka samu wuta, ga hanyoyin da in ka bi su za ka samu aljanna. In ka aikata na aljannan za a linka maka lada, linkin ba linkin ai ta linka maka. In ka aikata wanda za ka samu wuta ɗin kuma aka ce za a baka guda ɗaya, duk saboda ba a so ya kamo wancan. Mu kuma sai mu yi ta yi, mu yi sai ɗaya ta kamo goma, ɗaya ta kamo 700, ɗaya ta kamo linkin ba linkin wanda Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san shi. Saboda haka dai to wannan shine Ubangiji ya sa sai Allah ta'ala ya turo mana annabawa, suka zo suna tuna mana saƙonsa. Ubangiji ya hore mutane waɗanda za su zo bayan annabawan nan su dinga tuna mana saƙonsa Ubangiji maɗaukacin sarki. Da Allah ya ga dama, da sai ce shi kenan daga lokacin da manzon Allah ya bar duniya kowa shi kenan tasa ta ƙare. Da sai a ce to daga yanzu duk wanda ya zo bayansa shi kenan a yi masa azaba, ya wuce lokaci. Ba wannan adalci ne. domin kai ne kana da naira 20 sai ka ce zaka sayi ruwa na naira 10 ka sha zaka jefar da naira 10 a hanya ba wanda zai ce ma dan me takaci shi ma ubangiji mu na sani shine ya halitta mu ba tare da mun nemi komai a wajensa ba ye mana ni'imomi yake ba mu duk abubuwan da muke bukata ba tare da mun masa komai ba yake mana kawai to wannan sai yasa sai mu gano inda zai samu auta gaba daya to da ba wanda zai ce bai adalci ba haka in ya samu aljanna nan ma ba wanda zai ce bai adalci ba bal falalasta ce to wannan sai yasa sai mu shiga taitayinmu sai mu shiga nutsuwa sai mu gano Allah yana son mu shi yasa ya dinga hore mana hanyoyin da zamu samu wa'azi in mun manta sakonsa sai ubangiji ya hore mana hanyoyin da zamu tuna sai Allah ya ba mu mutanen da za su ringa tunasar da mu su ce da mu ga hanyar kware ga hanyar kangara saboda haka dai ubangiji ya ce to a nan wajen ayi tafiya a ban kasa domin a ga irin yadda ubangiji madaukakin sarki ya farar da halittu wannan sai ya taimaki mutane kusanto da hankulansu sai wannan ya sa mutane su ƙara tuna cewa lalle akwai wanda ya yi waɗannan ayyuka din akwai wanda ya samar da mutane akwai wanda ya samar da duwatsu akwai wanda ya shimfida ƙasa am kuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu ubangiji ce am kuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wai suna ganin an halice su ne ba komai koko a'a su ne masu halittar ne a ubangiji dole shi ya halice mu ba wanda zai ce kawai shi ya halicci kansa da kai ka halicci kanka da sai ya zama ba za ka mutu ba da kai ka halicci kanka da sai ya zama kai kawai shekaru za ka yi ta yi a duniya babu iyaka amma sai ya zama shekarun suna da iyaka suna da lokaci akwai lokacin da zai zo kana ji kana gani ba ka so ka mutu sai ka mutu akwai lokacin da zai zo sai ya zama rayuwar taka ga ta nan kana rayuwa amma kana shan wahala sai ka ji ina ma dai ka mutu wani zai shiga kunci ya shiga damuwa ya shiga tashin hankalin da zai ta fatan ina ma ya mutu amma kuma ba zai iya mutuwar ba saboda haka sai ubangiji madaukakin sarki ya ga dama sannan za mu mutu kamar yadda sai da ya ga dama sannan ya halice mu wannan sai yasa mu koma gare shi to sai Allah yake yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah ta'ala yana azartar da wanda ya so kuma sannan yana jin kan wanda ya so wato Allah ta'ala wannan yana mana bayani irin cikar ikon sa kenan cikan mulkin sa abinda ya ga dama shi yake aikatawa ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya sa ba kuma wanda ubangiji yake neman taimakon sa cikin abubuwan da yake aikatawa da zamu sawa ran mu mace ubangiji yana neman taimakon wani ko yana bukatar taimakon wani ko wani yana taimakawa Allah to da mun jingina ubangiji tawaya mu ne gajeyu mu ne kasassu mu muke neman taimako a cikin al'amuran mu shi kuma ubangiji so yake mu nemi taimakon sa sai ya taimake mu so yake mu roke shi sai ya bamu idan ba mu roke shi ba ma sai ya fushi da mu idan muka roke shi sai ya kara mana shi yasa ya zama abun mamaki ga dan adam sai ya zama ga ubangiji so yake ka roke shi ya baka in baka roƙon sa yana yin fushi da kai shi kuma dan adam gajiya yake in ka roke shi idan nazo yau nace maka ba ni ka bani cikin kwarin gwiwa da himma gobe na dawo himmar za ta dan ragu jibi in kuma dawowa ta kara raguwa a haka har ta kai ta kawo baka san gani na to me zai sa ka damu da wannan mutumin wanda zai zo gabar da baya son ya ganka ga Allah ta'ala shi kuma so yake yi so yake ka roke shi idan ka roke shi kuma ya baka baya so ka daina roƙon nasa amma kuma sai ya zama sai mu manta da Allah ta'ala sai mu koma wajen mutane bayan mun san zukatan mutanen nan gaba daya suna hannun Allah subhanahu wata'ala yana juya su yadda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya juya zuciyar wancan wanda ya fi kowa kekacewar zuciya a ce ga wani wanda shi ya fi kowa rashin imani a duniya Allah ya juyo da zuciyarsa kawai shi ya ji shi kai yake so ya wahidima in bai maka ba shi da kwanciyar hankali ka san yana ya samu ka san bai samu ba ka san ya rasa shi bukata yake Allah ya bashi ya maka saboda ka nema wajensa in ka manta da Allah ka tafi wajen mutane su kuma in Allah ya ga dama ya juya zuciyar wannan mutumin sai ya zama baya son ka baya son ya baka a duniyan nan kai ya fi tsana fiye da kowa sai kuma kana ta biye da shi kun ga wahala ce ba za ta karewa mutum ba saboda haka Allah ya baya yake mana bayani anan cewa shi ne wanda yake azabtar da wanda ya so kuma shi yake jin kai ga wanda ya so shi yake rahama kenan ga wanda ya so mai wannan zai samu wannan sai ya samu sai mu yi biyayya gare shi saboda muna mu yi fatan ya tsayar da mu daga azabarsa sai mu yi biyayya gare shi muna masu fatan ya ba mu wannan rahamar tasa wanda shi kadai yake bayar da ita da rahama da azaba su wannan suna daga cikin abubuwan da ya haramta ka nemi kowa ya tsare ka in ba Allah ba yanzu ba za ka zo ka roke ni ka ce ka hana ni shiga wuta ba zai yiwu ba in kai wannan ka nemi taimako cikin abin da ba wanda yake da iko da shi sai Allah kamar kana ganin ashe kenan a ranar alkiyama zan iya hana ka shiga wutar kenan to bayan kuma kowa ta kansa yake yi kowa ta kansa yake yi domin kowane mutumi zai zo a tunanin me zai faru da shi wanda da yake karyatawa da kafiri wanda yake dama can bai yi imani ba da musulmi wanda yake yayi imani amma ya shagala ya manta da lahira da musulmin da ya zama yana da imanin sa mai wanda ya kai karshen maliji har ya mutu ya koma ga Allah bai yi sako-sako ba dukkan su kowa a wannan lokaci ya tabbatar da gaskiyar abin da yake gani shi wancan kafiri da bai yi imani ma da annabin ba gaba daya a lokacin ya gano abin da annabi yake faɗa gaskiya ne wannan musulmi wanda shagala ta sa ya manta da Allah subhanahu wataala shi ma a lokacin ya gano ya aikata kuskure kowa ya ga azabar Allah ta'ala muraran ya ga duk abin da aka yi alkawari duk abubuwan da ake faɗa ya ga irin abin da aka yi tanadi saboda haka a wannan lokaci kowa sai ya gano ba wanda zai iya komai sai Allah subhanahu wataala shine sai a ringa neman to wane ne zai iya tunkarar Allah ta'ala wane ne zai roƙi ubangiji madaukakin sarki a lokacin abin da ake so shine Allah ta'ala ya dubi bayi ya yi musu hisabi a yi hisabi kowa ya san makomarsa amma kuma a lokacin zai zama kowa tsoron Allah ya ratsa shi wanda da a duniya ya raina Allah yake saba masa safara na dare yake abin da ya ga dama yake ja da ikon Allah subhanahu wataala a wannan lokaci shi ma tsoro zai kama shi kowa zai zama yana jin tsoron ya tunkari ubangiji madaukakin sarki ga shi dai buƙatar ake a roƙi ubangiji dan yayi hisabi a tsakanin bayi amma kowa zai zama a firgice yake kowa yana jin tsoron mai ubangiji madaukakin sarki zai masa idan ya je gare shi saboda haka to wannan anan Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa shine wanda yake yin azaba saboda haka sai mu nemi tsari daga wannan azaba daga gare shi subhanahu wataala irin wannan neman taimakon ko neman tsarin Allah subhanahu wataala shi kadai za a yi wa ba za a yi wa wanin sa ba sannan kuma ya tabbatar mana da cewa shi yake yin rahama saboda haka sai mu nemi rahamar daga gare shi dama ubangiji so yake ku roƙe shi sai ya baku wa ilaihi tuqlabun kuma izuwa gare shi ne ake mayar da ku yaushe kenan ranar alkiyama dana alkiyama nan gidan tazo kamar yadda muka ambata da wanda yayi imani da wanda bai ba da kaza duk za a tattara mu za a mayar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa zai gani wanda yake da imani akan za ta faru zai ga tabbatuwar imanin sa wanda ya zama ba shi da bai imanin alkiyama ba a lokacin zai tabbatar da cewa ga ta tazo na'am
wa ma antum bimu'jizin fil ardi wa la fis samaa وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
وبنجي مدوكتين سركي يتي وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كودنن با ما سو غجير دا وبنجي بني a cikin sammai da ƙasa baki daya ba wanda zai gajiyar da Allah ba wanda zai rinjaye shi a cikin abin da ya ga dama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da majibincin lamuran ku ba ku da mai taimakon ku koma bayan Allah subhanahu wataala wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi wanda suka kafirce wa Allah ta'ala suka kafirce da ayoyin Allah ta'ala suka kafirce da haduwa da ubangiji zai yi da bayinsa dan musu ukuba da ba su sakamako ulaika yaisu min rahmati wadannan su ne wadanda suka yanke tsammani daga rahmata wa ulaika lahum azabun alim kuma wadannan su ne wadanda suke azaba mai radadi ta tabbata akan su anan ubangiji annabi ibrahim duk wannan bayani ne na annabi ibrahim yana ta jan hankalin mutane yana gaya musu abubuwa wanda za su taimake su zuwa ga su imani da Allah subhanahu wataala wanda za su nisanta su da shirka su mantar da su abin da yake duniya da ke cikinta sai yake gaya musu cewa wani daga cikinku ko ku gabaki daya a dunkule wata tawaga bayan tawaga ko ku haɗu gabaki ɗayanku babu wanda yake zai iya gagarar Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ta'ala ya ga dama shi zai faru wa huwal qahiru fawqa ibadihi saboda haka wannan da yake gaya musu sai ya sa sai a gano ashe duk mutane kowa ba komai bane a gaban Allah subhanahu wataala kowane mutumi ba shi da ƙarfi ba shi da dabara ba shi da iyawa ba shi da wani abu da zai iya amfana wa kansa a ranar alkiyama kada mutum ya tunanin cewa ai a nan gidan duniya ina da mulki ina da dukiya ina da sarauta ina da kaza in aka je lahira duka mutane ɗaya ne shi yasa zamu ga cewa tun daga lokacin da mutum ya mutu tun daga lokacin da ka mutu za ka ga za a fara mu'amalantar ku irin mu'amalanta ta bai daya. Abinda musulunci ya tanada shi ne kowa ga irin yadda za a yi masa. Kowane mutumi shi ne za a sanya masa farin yankin nan, za kuma a je a tona ƙasa a saka shi a ciki. Babu bambanci in ban da mu da duniya ta tafi da mu muke ganin cewa sai an mana kaza sai an mana kaza bayan mu mutu, ba shi da wani amfani, ba amfanin da zai maka. Ina ga mun yi bayani akan rikaz, abinda larabawa suke a lokacin jahiliya, su sai suke ganin cewa ka ci haƙin wannan, ka yi kaza, ka ci abu da ka ci a duniya, duk ka yi abin da ka yi. Saboda haka idan ka je lahira za ka biya bashi cika ai. Sai suka dinga samun cewa sai a samu dukiya, a samu gwalagwalai da abubuwa na dukiya masu tarin yawa. Idan ka mutu sai abin ne ka tare da su. Sai a samu kamar tukunya misali, abin da yake na ƙarfe wanda zai dade a cikin ƙasa. Sai a ce kamar misali a samu katuwar tukunya a cika ta da gwalagwalai. Ba ka a gefe sai abin ne ga ita ma tukunya, sai abin ne kutare. Saboda an je duniya wannan ya ce ya ci kuɗi na kaza sai ka dauko ka miƙa masa. Kun ga su shashanci ne ya tabbata a kansu. Musulunci da ya zo sai manzon Allah ya ce wa fir rikabil khums. Idan aka zo a da an yi ta binne binnen nan, yanzu kuma musulunci ya zo ta yiwu nan masallacin gona ta ce shi kenan ina cikin noma, wataƙila ta taɓa zama mallakin wani a cikin wanda suka gabata, wataƙila an taɓa waye gari an binne wani daga cikin mutane na lokacin jahiliya. Shi kenan na zo ina cikin noma sai ne ka ci da irin wannan dukiyar. Sai aka ce fitar da ɗaya bisa biyar na cikinta ka ci sauran hani'an mari'a. Musulunci ba abin da ya dame shi ba, su suka yi asara ba, da sun ci dukiyarsu da bai musu amfani ba, gashi mutumin jikinsa ya ƙare ya zama babu, sai ita wannan dukiya ita ta kenan. Saboda haka shi ne musulunci ya ce to in kun samu ku ci, kawai dai ku fitar da ɗaya bisa biyar na wannan dukiya. Abin da wannan yake nunawa shi ne idan an je lahira ba abin da mutum zai iya tsinana wa kansa. Sai yadda Allah ta'ala ya daka shi ne sai Allah ta'ala ya ce to وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء دكانكم با wanda yake zai iya gagarar Allah subhanahu wataala sawa'un a cikin kasa ne ko kuma a cikin sama ne kasan nan guda bakwai ko a saman nan bakwai gaba daya babu wani wanda zai iya ja da ubangiji madaukakin sarki babu wani wanda kuma zai iya gagarar sa shine sai Allah yake to wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir tunda an ce ba ku iya gagarar Allah subhanahu wataala idan ubangiji ya damke ku yayi muku damkata wato ainihin mabuwayi mai iko to idan Allah ya damke ku babu wani wanda zai iya kawo muku agaji ba ku da wanda zai iya kwatar ku ba ku da wanda zai iya taimakon ku idan Allah ta'ala ya kama ku idan kuka san wannan wannan sai yasa sai a manta da kowa sai a nufaci Allah subhanahu wataala sai yasa mutum yayi iya yadda zai yi ya bayar da lokacinsa wajen ya ga idan ya je lahira din ya je a yadda ya kamata ya je ko kuma ya zama ka aikata gurgurdan abin da in ka je kana ganin ka dace yanzu mutum ya zauna a karan kansa ya tunani yanzu ni a yau aikin alkhairi nawa ne aikin laifi guda nawa ne da zan mutu an je a yau a ce na mutu yaya za a karki wuta zan shiga ko aljanna kai da kanka zaka iya lissafawa wani zai ga cewa ya dade bai yi aikin alheri ba wani zai ga kuma ayyukan alkhairin da yake yi ko kama kafar ayyukan sharrin da yake yi ba su ba tare da cewa fa shi laifi shi zunubi idan ka aikata dama ka aikata shi za a rubuta maka in dai sunansa zunubi an ce karka sha giya sai ka sha sunanta zunubi an ce karka yi sata sai ka yi an ce karka ci haƙin wancan sai ka ci dama sunansa zunubi kowa ya sani to shi kuma aikin da'a aikin biyayya ga ubangiji madaukakin sarki sau da dama zaka aikata bai karɓu ba kuma baka sani ba zai yiwu ka zo kai sallah baka san cewa sallah nan bata karɓu ba ta yiwu lokacin da zaka yi sallah sai ya tashi je ka sai ka ga wani mutum ya shigo kai nufin ka jara sallar nan taka dan ka burge shi shikenan Allah ya kyale ka da sallar taka zakka ce zaka bayar ta yiwu nan ma niyyar ka ta yi rawa duk ta yiwu ayyuka da yawa mun aikata ba su karɓu ba to wanda yake cikin wannan taskum ka san cewa zunubi kana aikatawa an gama shi kuma lada ta yiwu ya karɓu ko bai karɓu ba ai kun ga wannan yana cikin tashin hankali abinda zai sa kenan mutum sai ya zama ya tattara hankalinsa wajen ya ta aikata ayyukan alkhairi din nan ko ya samu wasu suka kai ta aikatawa ko a samu in wasu ba su karɓu ba wasu sun karɓu ya zama karɓaɓɓun kuma suna da yawa tunda dai yanzu ba a san ina ake ciki ba saboda haka wannan duk sai ya sa sai mu ƙara komawa ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi waɗanda suka kafirce ayoyin Allah subhanahu wataala kuma suka kafirce suka ƙaryata da tashin alƙiyama suka ƙaryata cewa akwai wata rana ko wani lokaci wanda zai zo Allah ta'ala zai tattara mutane na farkonsu da na ƙarshensu wanda suka karyata da wannan ulaika ya'su min rahmati, waɗannan mutane su ne wanda suka yanke tsammani daga rahmar Allah ta'ala, ba su da rabo a cikinta, ba su da kaso cikin rahmar Allah ta'ala tunda suka kafirce. Dama idan mutum ya mutu bai yi imani ba an gama da shi. Su ne waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa su azaba za a yi ta musu, duk sanda ka rugurguje ka diddige wuta ta cinye ka ta cinye kashinka da tsokarka da fataka ka zama babu komai, Ubangiji sai ya ƙara sabunta maka sabuwar fata, a ƙara dawo da kai, a cigaba da yi maka azaba. Innal ladhina kafaru na'am, inda Allah yake cewa kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, والذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وانجيشكم وقتن دسوكا كافر شيد آيهم زام شكد دسو تكون متاع دوستن دفاتر سو تردد دي شو سيما شنجا مسوة تفاتر بايم وچن ود تك تفرقو اتشي ود وطات تشني ليذوقوا العذاب دنسو دني عذابا. هكذا ايتي ونم كافر يتيني شيدا ما بي ايماني ما باوانو لوكا شيدا جيزو وند دا اتي in akai azaba kaza akai kaza akai kaza za a kyale shi za a yi ta yi. Shine Allah ya ce wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun, za su kira su ce maliku wanda yake shine mai gadin wuta shike tsaran su, me zai hana ubangijin kai kashe mu ne a karar da mu ya zama mun yi mutuwa wanda babu wata rayuwa bayan ta? Sai ya ce da su innakum makithun, ai ku da goma za ku yi anan. Haka za a yi ta yi a yi ta azaban nan, a yi ta yi a yi ta yi tsakanin, za a sa musu fatoci da yawa, ba wai fata ɗaya mutum zai zo da ita ba, sannan tsakanin kowace fata da ƴar uwarta akwai nau'i na musamman na azaba wanda za a ringa ji. Haka za a yi ta yi, za a yi ta yi wuta ta ci ta more. To wannan kafiri kenan, su ne wanda Ubangiji yake ai ba su da rabo a cikin ramar Ubangiji madaukakin sarki. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ne ko ka samu kanka aljanna ko a wuta, to su suna cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Shine sai Allah yake to kuma wa ulaika lahum azabun alim, wadannan azaba mai radadi ta tabbata akan su. Ma'ana azaba ce wanda Ubangiji zai musu, wanda za a yi musu ta zama sakamako ne na abin da suka aikata a nan gidan duniya. Ba dai a duniya sun manta da Allah ba, sun karyata da abin da yake shine gaskiya, shine abin da zai sa su samu yardar Allah subhanahu wataala, su samu aljanna. To shine sai Ubangiji madaukakin sarki ya musu wannan hukuma. Wannan kamar yadda muka ambata, duk bayani ne na Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ne yake ta yi wa mutane bayani, yana ta jan hankalinsu, amma saboda kafiri kafiri ne me suka ce masa. Na'am.
Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu qutluhu aw harrifuhu fa anjahu Allahu minan nar إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Ubangiji madaukakin sarki yace fama kana jawaba qaumihi illa an qalu quruhu aw harriquhu, amsar mutanansa mana Annabi Ibrahim din kenan bata kasance ba face sai cewa ku kashe shi ko ku kona shi. Duk ya gama gaya musu zaka zaka mutanansa da su ba su ba shi amsar komai ba sai face to kawai a kashe wannan mutumin ko kuma a kona shi. Fa anjahu Allahu minan nar, sai Allah ta'ala ya tseratar da shi daga wuta. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun, haqiqa a cikin haka akwai aya ga mutane don su imani. Abin nufi shine cikin tsamar da shi da Ubangiji yayi daga wuta, ya tsayar da shi ba tare da ta kace shi ba, akwai aya wanda za ta taimaki mutane wajen su imani. Wa qala innama ittakhadtum min dunillahi awsanan, yace kuma haqiqa abinda kuka riƙa koma bayan Allah subhanahu wataala gumaka ne fa mawaddata bainakum, ba dan komai ba sai dan soyayya da ke tsakaninku fil hayati dunya a girayuwar nan ta duniya ma'ana kuna bauta waɗannan gumaka domin soyayya tsakaninku ba wai dan cewa kun gano su ne gaskiya ba thumma yawmal qiyamati sannan kuma a ranar alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd sai sashin ku ya kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma sannan sashin ku ya riga la'antar sashi ma'ana wanda ya batar da wani sai ya zamana cewa wanda aka batar zai ringa la'antar wanda ya batar da shi zai ringa kafirce masa domin a lokacin ya gane gaskiya wa ma'wakumun nar kuma makomar ku za ta zama ita ce wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wanda za su taimake ku a nan wajen ubangiji madaukakin sarki bayan ya gama yi mana bayani na yadda annabi ibrahim ya ringa jan hankalin mutanansa yana gaya musu kalmomi da maganganu da buga musu misalai wanda za su taimake su wajen su yi imani domin dama idan kana so ka yi wa wanda ba musulmi ba wa'azi yanzu sai aka ce ga wani wannan shi kafiri ne shi yana so ya shiga kana so ka kira shi zuwa ga musulunci ai kaga ba za ka kama ce mai Allah ya ce ba zai ma fahimce ka ba misalan nan shi za ka kama buga masa kamar yadda annabi ibrahim ya yi ku dubi kawunanku ku dubi kaza ku dubi kaza ku dubi kaza wanda yake za ku fahimci cewa akwai wanda ya yi ku duk ba ku kuka kanku ba waɗannan duwatsu ba su suka yi kansu ba duk suka ji suka yi kunnan uwar shegu bal ma duk da ya gama faɗa ai a ka'ida in kana gaya mutum yana ta sauraro kana ta bayani abinda za a sare shi ne fahimta yake yi ko to su amma me duk wanda Allah ya toshe masa basira ba zai fahimci duk abinda ake ba su da ke basirar su a toshe take sai ubangiji ya ce da mu duk bayan wannan bayani da ya gama musu ba su ba shi amsar komai ba face cewa uqtuluhu sai suka ce ku kashe shi shi annabi ibrahim din kenan aw harriquhu ko kuma ku kona shi wanda yake shine kamar yadda Allah ya ba mu labari cewa qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al asfalin saboda haka sai ya zama na cewa sai suka ce to aje a gini yadda zai zama a jefa cikin wuta a kona shi shine suka taru aka yi ta kokari aka ringa hada wuta aka yi itace aka yi itace sun dauki kwanaki sun dauki lokaci mai tsayi ana tattara itatuwa wanda za a kona annabi ibrahim da su abinda zamu gane na rashin basira irin tasu shine duk wannan abu da suke yi suna yi ne saboda yayi musu bayani sun kasa ja da shi ta bangaren warware abubuwan da ya fada gumakan nan ga su an illata su basu iya kwata kansu ba basu iya wa kansu komai ba ba abinda suka iya yi lokacin da Abrahata yazo garin Makka da rindinarsa da nufin cewa yana so yazo domin ya rushe Ka'aba me aka yi masa ne ai kun ga abinda kaka daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa shine waɗannan dabbobi da aka kama ni shi nazo a bani amma shi daki yana da ubangijin da zai kare shi saboda haka su ma yanzu gumakan ba sai su kare kansu ba ba za su iya ba saboda haka to shine su za su shiga musu suka yi wannan itace aka tattara itace na daidai lokacin da ake so sannan aka yi ta iza wuta aka iza wuta malamai suka ce ba a taba kunna wuta kamar wannan wutar ba ya zama na wuta an hada ta harshen wuta yana ta tashi sama sosai wuta ce ta izu wanda ana sarin duk abin da aka sa a ciki to cikin kankanin lokaci zai kone ya zama tarihi ya zama labari shikenan daga nan sai aka zo da annabi ibrahim ba za a iya daukan sa a je a saka shi a cikin wutar ba ba za kuma iya tafiya da shi a tura shi ba domin saboda yadda wutar take zabalbala za ta iya kona ka idan ka kusance ta saboda haka ya za a yi sai aka zo da majaujawa aka zo da majaujawa aka wana shi aka jefa shi shikenan sai ya je ya fada kai kun ga shikenan su sun huta shikenan sai su je su ci gaba da rayuwarsu ta bautan gumaka tunda ba sa neman shiriya to shine wannan abu da suka aikata suka jefa shi kun ga me zai faru ana sa ran kawai sai ka mutu ka zama labari an daina jin duriyarka sai Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar sai ubangiji madaukakin sarki ya tsiratar da shi daga wuta sai Allah ta'ala ya kubutar da shi ya amintar da shi sai ya zama na cewa wutar da aka sa shi da zumman ta kona shi malamai suka ce yayi kwanaki a cikin ta kuma can kuma sai gashi ya fito suka ganshi wanda wannan shi kadai ya isa koda a ce a baya bai ce musu komai ba iya wannan a sa shi ya fito ba tare da ya kone ba wannan kadai ya isa ya sa su gano cewa ba kawai shi da kansa yake abin da ya ga dama ba akwai ubangiji wanda ya tsaya masa ya isa ya sa su gane cewa lallai abubuwan da yake faɗa na cewa Allah ne ya turo shi gaskiya ne duk mutumin da yake neman gaskiya to shikenan sai ya kama abin da ya zo da shi sai ya yi imani shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki yake inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna, wato a cikin haka hakika lalle akwai aya ayoyi ma akwai ayoyi, wannan ayoyi me za su yi shine sai su sa mutun yin imani, sai ka gano cewa sai ka gano cewa lalle akwai wani abu a bayan wannan bawan Allah, abubuwan da yake faɗa gaskiya ne, domin gashi ya zo da wani abu wanda bamu saba gani ba, wanda bai saba faruwa ba, mu da mu muka kunna wutar idan aka jefa mu cikin ta ba za ta kyale mu ba, ballantana shi da bashi da alaka da ita aka jefa shi kuma ta kyale shi, to lallai akwai wani abu a al'adantan aka sa mutum a wuta konewa zai shi kuma aka sa shi bai kone ba, kuma bai san za a sa shi ba, ballantana su ce yayi wani kulumboto, a'a da aka damƙe shi shikenan sai zama inda za a saka shi shine bayan an gama hada wuta shikenan sai a kona shi, to shikenan tunda dai an gama an saka sai a cikin wuta ya fito ubangiji ya tsiratar da shi, to tsugunna ba ta kare ba, ba za ka ce dan yanzu ka zo kana wa'azi an azabtar da kai an musguna maka an yi maka abin da baka so shikenan za ka daina ba, za ka yi ta yi ne duk yadda za a yi, ko ana muzuru ana shahu sai ka yi, duk abin da za a yi maka hakuri shine abin da za a yi, dama kuma babu ba mutumin da zai ce zai yi wa'azi ya ce zai samu abin da yake so, wani mutumin kawai kana cikin wa'azin ma zai ce ka ga munafiki, bayan shi mun san lokacin da yake kaza bayan shi ne kaza, wani kuma zai zo ya kirkiro ƙarya ma ya yaba maka, wani zai zo ya kaza, wasu mutanen ma aka faɗi ƙaryar za su yadda sai a taso, ba mu ga yadda aka yi da Jurayj ba, ai za mu ga cewa saboda kasancewarsa mutumin kirki waɗannan mutane da waɗannan karuwa suka zo bayan mahaifiyarsa ta yi masa baki bakin ya kama shi, wannan karuwar da ta zo ta ce wa mutane cewa wannan ɗa da kuke gani ɗan Jurayj ne, ita ta san ƙarya take, ta san makiyayi ne babansa, amma ta zo ta ce da su ɗansa ne, su kuma mutane dama a fusace ake da mutumin kirki, a fusace ake da shi, ai ya kamata yaqinin da kuke da shi a kansa dadewa da akai aka ɗauki lokaci kuna ganin sa yana bauta kun rayu da shi shekara da shekaru, ai sai ku ce kai ba zai yiwu a ce wannan ne zai aikata kaza ba, wannan shine a matsayinka na wanda ka san mutum a matsayin mutumin kirki, in aka zo aka sai maka yayi kaza ka kawai ka toshe basirarka gaba daya, ka manta da duk abin da ka sani, ka fada ka dauki abin da wani zai gaya maka, a cikin irin wannan akwai ƙaryata kanka, kai ka ƙaryata kanka ka gamsu da cewa duk abin da ka sani ba haka bane, shi wannan mutumi da zai gaya maka abin da ya sani shine daidai kenan, saboda haka sai suka yadda, saboda shedan yana kada musu ganji, aka je aka sako da shi aka rushe ɗakin da yake bauta aka watso shi waje aka kama musguna masa ana cizguna masa ana cutar da shi, saboda haka yace lafiya aka ce ai gashi nan ya koma yayi alulayi ibada, daga nan yazo ya zunguri cikin jaririn nan yace wane ne babanka, yace makiyayi ne babansa, abinda zamu gane anan sai suka ce bari mu gina maka wannan ɗakin bautan naka da zinari, yace ba na bukata kuma yin mun da shi yadda yake bai daina abin da yake ba, sai su gaba da bautar Allah subhanahu wataala, to haka annabi Ibrahim bayan nan da ubangiji ya tsiratar da shi daga wuta, ai kun ga in wani ne sai ya ce to tunda aka samu yanzu fa wutan nan bata ci ni ba, to bari in nutsu in ba ka bauta ilan a kuma jefa ni sai ta kaza, wani sai shedan ya zo ya gaya mai haka shikenan sai ya lalace sai ya koma, to bari in bi mutanen nan abin da suke so, amma rayuwarsa ba a hannunsa take ba, da a hannunsa take da ya mutu tunda an jefa shi, to shine da ya fito sai ya ci gaba da wa'azi, dama abin da ake so kenan, abinda aka sanka akai ka ci gaba da yi wa'azin yake musu suka yi duk abin da suka yi ya fito, ai shi yanzu ƙarin gwiwa zai ƙara samu, gashi kun jefa ni cikin abin da kuke ganin zai yi tasiri, ubangiji na ya tsiratar da ni, saboda haka wannan sai ya sa ku gano cewa abin da nake faɗa gaskiya ne ba ƙarya nake ba, to shine sai ya ce da su wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya, sai yake gaya musu cewa fa wannan abubuwa fa da kuke yi na bauta ba komai fa kuke bauta ba sai wannan gumaka, kuma wannan gumaka da kuke haduwa kuna bautata musu ba komai ya dawo muku ba a bauta ce da soyayya da kaza da kaza, amma ba wata gaskiya da kuka fahimta a ciki, kuma kun san ƙarya ne, kun san cewa babu wata gaskiya a cikin kasancewar waɗannan gumaka sun cancanci a bauta musu, domin me ku kuke sassaƙa su da hannayenku, kun san cewa su suke da buƙata a wajenku, ba ku da buƙatar komai a wajensu, yau in ka ga dama ka sai duk gunkin da ka kera ki za ka rushe shi, ba abin da zai faru, rusuwa zai bai sai kare kansa daga wannan fushi da kai da shi ba, to tunda haka ne me zai sa ka ci gaba da biye masa, tunda ba zai iya amfanar da kansa ba, to kai taya kake tunanin zai amfanar da kai, saboda haka shine anan wajen sai yake gaya musu me zai taimake su a wannan, abin da zai taimaka musu shine sai wannan yasa sai su gano cewa to shikenan bari mu daina dama goma kan mun san duk abin da ya faɗa gaskiya ne wataƙila mun ƙaryata shi ne don muna tunanin abin da ya faɗa ba gaskiya bane amma yanzu wannan wuta da aka saki ya fito alamu ya nuna gaskiya ne shikenan sai a barka indai mutum gaskiya yake ne ma amma sai Allah ta'ala yace kuma summa yawmal qiyamati yafuru ba'dukum bi ba'din sannan sai kuma ranar alkiyama sashin ku sai kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan kuma sashin ku yal'anci sashi dan haka za a yi duk wanda ya cuci wani a duniya ka batar da shi ka nuna masa hanyar da take ba ita ce ta gaskiya ba hanyar da take ba ta shari'a ba to a ƙarshe abin da zai faru shine za ku yi tsinenene kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha aka za a yi duk wanda ta shigo sai ta tsine wa ƴar uwarta sai kika cuce ni ke al'umma kaza kika raba ni da Allah kika raba ni da manzon Allah kika sa ne kaza ne kaza ne kaza sai a koma la'ance teniya duk wanda suka hadu ba ta hanyar Allah ba wani ya batar da wani ranar alkiyama haka za su bijire wa junansu al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu faiswa illa almuttaqina su kadai ne masu tsoron Allah su ne ranar alkiyama zai zama cewa an zo a ranar alkiyama babu wanda zai kyamaci kowa dama za a zo kai alhamdulillah ashe abotata da kai ta kasance alkhairi kuma manzon Allah ya ce wa rajulani tahabba fillahi tama'a alayhi wa tafarraqa alayhi daga cikin mutanen da ubangiji zai inwantar da su a ranar alkiyama a cikin inwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta sa da mutane guda biyu waɗanda suka so junansu saboda Allah wannan shine abin da ke hada su shike raba su za mu haɗu dan mu je mu gina masallaci za mu haɗu dan mu je mu yi karatun addini za mu haɗu dan mu je mu yi aikin Allah za mu haɗu dan mu yi kaza ina son ka ne saboda naga kai mai riko da sallah ne ina son ka ne saboda kai mai neman ilimi ne ina son ka saboda kaza kai ma kana so na saboda waɗannan dalilai sai ubangiji ya inwantar da mu a cikin inwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta sa to shine anan ubangiji sai da muto al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu wato waɗanda suke masoya juna abokan juna wanda suke da soyayya ta kai makura a ranar alkiyama kowa zai kyamaci kowa kowa zai zama gudun kowa yake yi kowa kin kowa yake saboda me saboda abin da ya hada su a duniya yanzu a rashin amfanin sa ya bayyana da na abokance ka shine yasa na rasa na kasa bin hanyar Allah da na abokance ka shine yasa sai na kafirce ubangiji shine yasa na aikata kaza na aikata abubuwan da suka sa na cancanci azabar Allah ta'ala to shine kowa sai kafirce kowa kowa sai ce to babu ni babu kai kai ma babu kai babu ni shine sai ubangiji madaukakin sarki yake ga mana wannan amma illal muttaqin in banda masu tsoron Allah su wannan kun ga abin da zai faru Allah ta'ala zai saka su cikin ni'ima baki ɗayan su shine Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan sannan yace to kuma wa malakum min nasirin ba ku da wanda suke su ne za su taimake ku ba wanda zai iya taimakon mutum a ranar alkiyama idan aka zo ranar alkiyama za a saka a cikin wuta to fa tun mutumin da shi ya dawo sanadin shiga ka wuta shi ma a kidume yake shi ma nan za a kada shi saboda lokaci ne wanda kowa ya san me ya aikata kuma kowa ya san me ya cancanta kowa an bashi sakamakon sa kowa ya san ina za a kai shi saboda haka babu wanda zai ce ni a yanzu ni ban gano ma ina za a kai ni ba bayan gashi an bashi littafin sa da hannun sa nagu an buɗa shi an bankara shi cikin sa ya fito ta baya an maka wannan ka san ina za ka je wanda kuma aka bashi ta hannun dama shi ma ya san ina zai je kuma kowa ya gane makomar sa ba wani rudani babu tashin hankali kawai abin da zai faru shine to yanzu ni da aka ce za a saka ni cikin wuta idan na je ina wane da wane da wane wanda su suka batar da ni su ma sai ka same su a ciki shine kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha shine sai aka kama tsinenene kowa ya ringa la'antar kowa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk